أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dukkan godiya da yabo da wata Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon da falalansa ya kaddara mana da shi wanda suka halarci azumin Ramadan na wannan shekara. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi azumin mu da saura ayyukan mu na ibada. Insha Allah ta'ala za mu fara tafsiri na wannan azumin daga suratul Hajj. سورة الحاج سورة دي واندتك الآيوي سبعين دا تفت هما معلمين تعباني أكام وانا سورة شين مكية جي ومدنية جي بمعنى أن توقف إيطاني كابين هجرة زوا مدينة أو مباين هجرة زوا مدينة. A gaske malamai a wannan suka tafi akan cewa sura ce makkiya, sai dai ayoyi guda uku, ana aya ta 19 zuwa aya ta 22, waɗannan suna gani waɗannan ayoyi guda uku madaniya ce. Wasu malamai kuma suka ce a sura ce madaniya banda ayoyi guda huɗu daga aya ta 52 zuwa aya ta 55. Wasu malamai kuma sun tafi a kan cewa ayoyin wannan suran a gauraye suke, waɗansu ayoyin madaniya ce, waɗansu kuma makkiya ce, ba tare da sun tantance wanne ba. Wannan shi ne magana da yawancin malamai suka fi rinjayar. Allahu ta'ala alam. An kira ta suratul Hajj saboda mai, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim a cikin wannan sura da ya shelanta wa mutane aikin haji, da kuma an kuma ambaci wasu daga cikin ayyukan haji a cikin wannan sura, sai ta aka samu sura aka samu da suna suratul Hajj. Daga cikin manyan abubuwa da wannan sura take karantarwa akwai wato tana magana akan wasu daga cikin manyan abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya ko kuce a ranar ƙarshe. Sannan kuma suran tana kafa dalilai masu ƙarfi a kan yiwuwar tashin kiyama. Haka nan kuma suran ta ba musulmai izini da su kare kansu daga ta'addanci na azzalimai da kafirai. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da suran take karantarwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora shi da.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati shay'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتعظ وتذر كل ذات أمر حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد.
نعم. الله سبحانه وتعالى yana ce muna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoro Ubangijinku. Inna zalzalatas sa'ata shay'un 'adzim. Lallai girgizan ranar tashin kiyama abu ne mai girma. Yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Ranar da za ku ganta ita wannan girgiza wanda za mu ganta ta zuhalu kullu murdi'atin amma arba'at, kowace mai shayarwa kowace mace mai shayarwa za ta manta da abin da ta shayar. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا haka nan kuma kowace mace mai ciki za ta zubar da cikinta, za ta haifi cikinta. وَتَرَنَّ النَّاسَ سُكَارَى kuma za ka ga mutane suna masu maye, suna yi kamar sun bugu daga shan giya. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى Allah yake alhali kuma ba masu maye ba ne, ba wai giya suka sha su kuma. Walakin na azaba Allah shadi, sai dai azaba Allah ce sai tsanani. Wannan aya tana korotar da mu ne game da ranar tashin kiyama. Allah na ce mana ku ji tsoron mu, mu kare kanmu daga azaban shi. Saboda me? Saboda girgizan ranar tashin kiyama abu ne mai girma. Wannan girgizan yaushe ne za a yi wannan girgizan? Za a yi wannan girgizan ne kafin a tayar da mutane daga kaburbuwansu, ko kuma bayan an tashe su daga kaburbuwansu an kore su zuwa ga fili tashin kiyama. Yaushe ne za a yi wannan girgizan? Magana mafi inganta cikin maganganun malamai shi ne cewa wannan girgizar da ake fara a cikin wannan aya shi ne girgizar a ranar tashin kiyama za a yi bayan an tashi mutane daga kaburbuwansu. Saboda me? Saboda hadisi Abu Sa'id al-Khudri wanda ya zo a cikin Muslim da Bukhari, inda yake cewa wata rana suna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai waɗansu daga cikin sahabbai suka yi nisa suna gaba, waɗansu suna baya. Sai manzon Allah ya daga murya ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu daga farkon aya zuwa ga aya ta biyu da kuma karanta shi. Da ya karanta wannan ayan sai sahabbai suka fahimci cewa yana so ya masa wani magana mai girma ne, sai dukkansu suka taru a wurin shi. Sai ya tambaye su, shin kun san wani rana ne Allah yake nufi a wannan aya? Kun san yaushe za a yi wannan girgiza? Sahabbai suka ce ba su sani ba. Sai ya ce musu ranar da za a yi wannan girgiza shi ne ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce wa annabi Adam, Allah zai ce mishi ya kai Adam ka fitar da waɗanda za a aika zuwa ga wuta daga cikin zuriyarka. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Adam wannan magana, sai annabi Adam ya ce ma Allah su waye kuma za a tura su wuta daga cikin zuriyar? Sai Allah ya ce masa daga cikin kowane mutum dubu ɗaya za a tura mutum 999 zuwa ga wuta, ɗaya kuma ya tafi aljanna. Da sahabbai suka ji wannan magana sai hankalin kowa ya tashi, suka ce wane ne zai tsira a yi wannan hali, inda aka ce kowane 999 duka yan wuta ne, ɗaya ne kawai zai aljanna. A sake fitar da 1000 haka, a sake fitar da har a gama, waye zai sha? To da manzo Allah ya lura da cewa hankalinsu ya tashi, sai ya ce musu ku yi aiki, ku yi wa Allah biyayya, ku yi aiki, sannan kuma ku yi albishirinku. Yake aiwa a wannan ranar tare da ku akwai waɗansu halittu guda biyu wanda a duk inda suka kasance su ne suke zama mafi yawa, su ne yazuzu wa mazuzu. Saboda haka daga cikinsu za a ɗibi 999, daga cikinku kuma a samu mutum ɗaya ya je aljanna. Ina zan fahimci wannan? A wata riwaya ya ce 999 za su zama mutum daga cikin yazuzu wa mazuzu, sannan kuma daga cikin zuriyar Adam waɗanda Allah ya riga ya kaddara su halaka, haka nan kuma daga cikin yayan Iblis. To waɗannan ne kuma za su daga cikin su ne za a fitar da 999 a cikin aika zuwa wuta, ko kuma a ci da mutum daga cikin. Almuhim, wannan hadisi yana fassara wannan aya ne ko wasu mani? saboda haka yana tabbata cewa wannan girgiza nan da aka da Allah ya amara ko wannan sura girgiza ne wanda zai faru a ranar ta kiyama lokacin da aka zo zai hisabi ina ba san gani a wata riwaya ma a wannan hadisi wanda yake cewa idan Allah ya ce ma annabi Adam daga cikin kowane mutum kowane dubu daya dari tara da tsayin da tara za su je wuta daya za a kai shi aljanna a lokacin sai ce a lokacin ne ta zuna nukulu murdi'atin amma arba'at wa tadau kutu dan hamlin hamla wa tara nata suka wanda ne karanta wannan ayoyi saboda haka wannan hadisi yana fasar wannan aya to sai dai kuma wannan hadisi idan muka lura da wannan hadisi za mu fahimci abun iskani da biyu hadisi ne ingantacce yana cikin bayani musu to amma akwai iskani saboda me a ranar ta su kiyama babu mace da za ta haihu kuma ko ba ka bane babu kuma mace da za ta shayar da wani jariri a wurin saboda haka idan muka ce ranar girgizan Allah ya ce a ranar ne za mu gani mace mai shayarwa za ta manta da abin da ta shayar mace mai ciki za ta zubar da cikinta to ai kuma a ranar ta su kiyama ba za a samu wannan ko ban ce shikali? To shi yasa malaman suka ce malaman sun ba da amsa guda biyu akan wannan iskali daya yana da rauni daya kuma yana da dankari amsan su na daya da suka fara suka ce matan da suka mutu da cikin su za a tashe su ne a ranar kiyama da cikin su to a lokacin za su zubar da wannan ciki ko kuma matan da ta mutu tana shayarwa za a tashe su da irin wannan sifa ne a wannan ranar to amma irin wannan magana yana bukatar nasi ba ka tabbatar da wani abu a ran da su kema sai kana da nasi ba wannan da ya zo da irin wannan amsan su na biyu shine cewa ba wai ana nufin za a samu macen da za ta zubar da ciki ba ko kuma matan da za ta shayar ba misali ake bada na yanayin tsoro da firgici da mutane za su samu kansu a wannan ranar mana tsoron da firgicin zai iya kai ga inda akwai mai ciki a wannan lokacin za ta yi zuba da ciki in akwai mai shayarwa za ta yi manta da abin shayarwanta kowa ya san da mata suke kula da jaririn su idan suna shayar da jaririn kowa ka wane to amma firgici wannan ranar zai iya kai ga ya sa mace ta manta da jaririnta da take shayarwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ta mu gaba da ranar su ke masu cikin musamman yace ne yauma yaj'alul wildana shiba ita ce ranar da zai sa yaro karami ya tsufa ya kufura hakika ba wani yaro da zai tsaka wannan ranar ya kufura amma misali ake ba mu yanda sanani da firgici na wannan ranar yake zai iya sa hir wannan abu ina ba za mu fahimci wannan wannan shine amsa da Osman da suka bada to iskali ta biyu shine idan haka ne wani irin girgiza ne ake nufi a wannan aya saboda ne bayan tashin kiyama inda an zo filin hisabi kasa ba za ta girgiza kowa a lokacin ina ba zama wanzuwa nan babu girgizan kasa kuma a lokacin girgizan kasa zai faru ne kafin tashin kiyama kafin a zo ga filin hisabi kamar da Allah kuma take cewa musamman bayan an busa a cikin kawo busa na farko fa'iza nutiqa fi suri nafqatun wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة قال وانا تو انا دونا كنا كافي ازوري في الحساب تو اما ايتو اذا مكتو وانا ايان ترى مكانا اكم في الحساب تو وانا جريزا لديك مصرفة والله في الحساب تو شيء انت اوضو وانا مكتو جريزا لأكا فدا انا با جريزا بادي لكسا جريزا لينا زكاتا انا زكاتا نيزا سقورتا تو جريزا اينا فاتا مكاني تو بدا ينهي abubuwa na ban tsoro da za su gani idan an tashi daga kaburan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalmar zilzal yana nufin girgizan zuciya sanda ya sifar da sahabbai a yakin khandaq ya ce hunalika butiliyal mu'minuna ko ba ka wane wa zulzilu zilzalan shadida hakan zilzala nan ba zilzala wanda kasa ko ba ka wane sai a ranar lokacin da suka zo ga su ga kafaran maka an jarrabe su a wannan lokacin kuma an girgiza su ma'ana an girgiza su a zukatansu kowa da su tsoron da sosai amma ba wai an yi girgiza su kawai
saboda ka sai zaman to zalzala nan zalzala da akin kalai shine zalzalatul qulub ina fata muka ne wallahu ta'ala alam almuhim ayan da tana sifar ta wannan irin abubuwan ban tsoro da su faru a ranar kiyama wanda kuma hakan ya kamata ya sa mu'mini ya yi tanadi game da wannan rana kamar da manzo Allah da yace ma sahabbai da gudun mutane zuwa ga wanda tsara suka tsoro da me yace ma su yi sai iman ku yi aiki sannan kuma ya ba su alhishiri ina fatan ba kuma a cikin wannan hadisi bayan ya ba su alhishiri ya nuna musu cewa ba daga cikin su ba da daga cikin ya zuwa ma zuwa ne da kuma ya ada wannan zama halaka da kuma ya kibi sai ya sake ce musu ina fata ku al'umma na ku zama to ku ne daya bisa hudu na wadanda su ga aljanna sahabbai suka yi kafara ya sake ce musu ina fata ku zama to ku ne za ku zama to daya bisa uku na mutane aljanna suka sake yin kafara ya sake ce musu ina fata ku zama to ku ne za ku zama to wato rabin mutanen aljanna sahabbai suka yi kafara saboda ga insha Allah ta'ala muna fata alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya na'am
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
نعم الله تعالى قال لنا ومن الناس من يجادل في الله daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya game da Allah da zai yi ba tare da ilimi ba wayattabi'u kullu shaytanin marid kuma yana bin duk wani shaytan ne taurin kai kutiba alayhi Allah yake an rubuta masa shi shaytan kenan ana an kaddara masa cewa annahu man tawallahu cewa duk wanda ya jibince shi duk wanda ya mai da shaytan shi na hukunci ba to fa annahu yudillu shi shaytan zai fatar da shi wayahdihi ila azabis sa'ir kuma zai kiran da shi zuwa ga azabun wuta na jahannama daga cikin mutane akwai masu jayayya game da Allah ba tare da ilimi ba suna jayayya suna jinginawa Allah da misali ko kuma suna jinginawa Allah mata ko kuma suna inkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa manzo Allah ba annabi bane ko kuma suna musunta alqur'ani da yazo da shi ko kuma suna musunta sake alkiyama duk wannan kuma suna yi ne ba tare da wani hujja ko kwara ba ba tare da ilimi ba sai da kawai suna bin shaytanu ne kawai a cikin wannan abu to shi yasa Allah yake duk wanda ya bi shaytan kuma shaytan zai fatar da shi kuma zai shirar da shi zuwa ga wutan jahannama na
ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin
فإذا أنبتنا عليها الماء أمتدت وربت فلم بدت من
كل نوب بهيد.
نعم tun da Allah subhanahu wa ta'ala yace mana daga cikin sa ne akwai da suke jayayya game da Allah kuma muka ce wannan jayayya za ku ji dinginawa Allah ta da kuma inkarin tashin alkiyama to shi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da wadansu dalilai guda biyu masu karfi wadanda suke tabbatar da shikunta akan tsayar da mutane bayan kwanu Allah subhanahu wa ta'ala yace mana ya ayyuha an-nas ya mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th idan har kun kasance kuna cikin shakka game da tashin alkiyama to ku sani fa inna khalaqnakum mithla to lallai mu mai halittar ku ne daga kasa halittar wajena halittar annabi adam yace thumma min nutfati sa'annan daga ruwan mani annutfa shine ruwan mani na namiji da namiji yace kuma min alaqati sa'annan kuma daga udan jini kuma min mudghati sa'annan kuma daga tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wannan tsokan mukhallaqatin akwai mai cikakkiyar halitta wa ghairi mukhallaqatin da kuma wanda ba mai cikakkiyar halitta ba yace din mubayyana lahu duk wanda mun yi ne domin mu bayyana maku mu nuna maku iko mu din mubayyana lahu kudratana ma'ana mu bayyana maku iko mu wannan shine dalili na farko ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana jawo hankalin mu ne akan cewa in dai shine yayi wannan to sake halitta ba zai zama masa mai wahala in dai yana da iko ya yi halitta mu tun farko daga ba daga komai ba to yana da iko ya sake nemeta halitta wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu yati wa huwa ahwanu alayhi ina ba dan gani kuma wannan shine dalili na farko da ke nuna yiwuwar tashi alkiyama malamai sun yi sabani akan me ake nufi da mukhallaqati wa ghairu mukhallaqati tsoka mai cikakkiyar halitta da kuma wanda ba mai cikakkiyar halitta ba me ake nufi da haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi da haka shine mukhallaqati mai cikakkiyar halitta shine tsokan da aka surarta shi bayan an busa masa rai hatta surar zaki aka fitar da hannu da ido da tsaffarar wani kifa har zuwa wanda aka aike jariri wannan mukallaka ne wa ghair mukallaka kuma shine tsokan da ba surar zaki ba kafin ya girma kafin a surar zaki sai mace ta yi tsariki ina fata mun gani sai rawo ghair mukallaka hatta wasu wala suka fasa wasu ma na suka ce abin da ake nufi da mukallaka ne wa ghair mukallaka shine mukhallaka shine mai cikakken halitta ma'ana wanda abubuwan jikinsa ya cika har aka aibe shi ko na jikin shi daidai ne babu wani nakasa wa ghairu mukhallaka kuma shine wanda aka aibe shi da wani nakasa a jikinsa misali a aibe shi gurgu ko a aibe shi ya so hannunsa da shiga ba ko a aibe shi ya tafi zama to gajiyar mutum sosai wanda ba shi da tsayi da sauran nakasa da mutum yake samu a cikinsa ina ba san gani haka wa wani suka fasara mukhallaka wa ghairu mukhallaka duk wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko a kan wannan yake da bayyana na ku yi waka ne ku ne ku bayyana wa ku wato iko mu wannan matakan kamar da yazo a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas ko wani mataki sai an duk wani 40 kafin a shiga mataki na gaba ko wa ta bane bayan yana ruwan mani zai zaki kwana 40 sannan ya koma gudan jini ya zaki kwana 40 sannan ya koma tsoka sannan kuma a tura masa mala'ika wanda zai busa rai a ciki Allah ya umarce shi da ya rubuta arzikinsa da ajalinsa da kuma shaki ne ko kuma sai mana dan wuta ya kuma dan aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana wa nuqimu fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma Allah ya ce muna tabbatar da abin da kuke so
a cikin mahaifar mace zuwa lokaci ambatacce idan mace ta tabbata da zuci Allah subhanahu wa ta'ala shike tabbata da abin da yake cewa cikin mahaifarta zuwa ga lokacin da ya kaddara wasu jarirai ana haifan su bayan wata shida da ciki su wasu bayan wata bakwai wasu bayan wata takwas wasu wata tara wasu sama da haka duka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara lokacin da jariri zai yi mahaifa uwarsa kafin a haife shi wasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa matan ta yi kari ta zubar da wannan jariri tun kafin ya haife shi yace kuma no kurejukum tifla wadanda suka yi girma har suka fito to Allah ya ce kuma no kurejukum tifla sannan sai mu fitar da ko kuna jarirai wadanda ciki su ya tuka kenan sai a fitar da su suna jarirai yace kuma ni zabu ko a tuka ku sannan ku kai zuwa ga cikakken karfin ku wannan ku man yutawaffa daga cikin ku akwai wanda ake karbar ransa kafin ya kai lokacin cikakke karfin sa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr daga cikin kuma akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa li kai la ya'lama min ba'di ilmi shay'an domin ya zamanto ya kasance ba zai san komai ba bayan da kan ya sani idan ya tsufa tsufa ya kai mazuka sai ya koma kamar jariri kuma ya manta da komai shine arzikin kuma yace wa tara al-arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ahzabat dalili na biyu da ke nuna yiwuwar da ta kiyama Allah dai shine za ka dan kasa hamidatan ta ke ka she ka bushi fa idza anzalna 'alayha al-ma'a idan muka saukar da ruwa akan ta istazza zai ta girgiza warabba sai ta kumbura wa ambatar in kulli zauji bahi sai ta fitar da kowane irin tiro bahi mai ban sha'awa saboda haka wannan shi ma dalili ne da ke nuna yiwuwar za ta kiyama Allah ya nuna mana dalilin guda biyu na farko shi ne halittar dan adam na biyu shi ne abu da muke gani halin da kasa yake shiga ya zama to bayan ta keta ta bushe ta mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya raya da ita kuma a zubar da ruwa Allah Allah ya sauka da ruwa daga sama sannan kuma ya raya wannan kasa Allah wanda yake da iko a wannan abubuwa to shi yana da iko akan ya sa da mutane bayan mutum shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala zai ga mana wadannan da zai guda biyu da Allah ya kafa mana zai ga mana cewa ya kafa su ne domin abubuwa guda biyar kamar da zamu gani a halin
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
نعم Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika wannan bayanin da ya gabata ya zama kuma kane bi anna Allah huwa al-haq to ne Allah subhanahu wa ta'ala shine gaskiya duk wani abu da ake bautawa bayan Allah ba gaskiya bane kuma ba su tantance ibada ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne gaskiya shine tantance bauta wanda shine da dai abu na farko yace wa annahu yuhyil mauta kuma lallai shi ne wanda zai rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir sannan kuma shi ne yake da iko akan dukkan komai wannan shi ne abu na hudu yace wa anna sa'ata atiyatu sannan kuma lallai tashir alkiyama abu ne mai zuwa na raiba shi babu shakka cikin ka sannan kuma abu na biyar wa anna allaha yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da wadanda suke cikin kaburin zuwa saboda haka wadannan ayoyi da lalle da muka kafa duk suna tabbatar da wadannan abubuwa guda biyar na
wa minan nas man yujadilu fi llahi bi ghairi ilmin wa la hudan wa la kitabin
kuma daga cikin mutane a wanda yake jayayya game da lamarin Allah ya gare ilmi ba tare da ilimi ba wala hudan ko wani shiriya wala kitabun munir ko wani littafi mai haske kawai jayayya yake yi ba ilimi tare da shi ba shi da wani shiriya ba shi da wani littafi wani wahayi da aka saukar masa akan abin da yake dawansa yace baniya aiku fihi li yudilla an sabilillah ya juyar da kansa domin ya fitar da mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala ko Allah ke lahu fi dunya khizyu irin wannan yana da wulakanci a nan rayuwar duniya waluziquhu yawmal qiyamati azabal hariq sannan kuma za mu dandana masa a ranar tashin kiyama azaba mai kuna malum suka ce wannan ayar tana magana ne akan shugabanni irin wannan ayar da kuka karanta a baya wa ainan nan da mai yadda da zai ga gari ilmi yace wa yattabi'u kullu shaytanin mari na farko yana magana ne akan mabiya kuma yace wa yattabi'u kullu shaytanin mari yana bin duk wani shaytan mai saurin kai kare shi mabiya ne yana bi ne biyayya na makawo amma anan yace saniya aitu bihi li yudilla an sabilillah ya juyar da kansa domin ya fitar da mutane yana shi jagora ne yana da mabiya yana neman ya fitar da su saboda haka da mabiyan da suke bin shawarar su ba tare da ilimi ba da su kansu jagoran da suke fitar da mutane ba akan ilimi ba to dukkan su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suna da azaban wulakanci a nan rayuwar duniya wannan aya yana tabbatar da mu tabbatar cewa duk wanda ya karkata ya juyar da kansa daga bin gaskiya saboda girman kai to azabansa a nan rayuwar duniya shine wulakanci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaskantar da shi sannan kuma a ranar tashin kiyama Allah zai dandana masa azaban wuta mai kuna idan aka tashi azabtar da shi sai a ce masa zalika bima qaddama yadaka wannan abun da ya same ka ne saboda abin da hanayenka suka kaddama suka gabatar wa anna allaha laysa bidhallam lil abid kuma allah subhanahu wa ta'ala ba ne zalimta bane ga bayi allah baya zalunci abinda kai ne aka yi maka satayya da shi na'am
wa minan nas man ya'budu allaha 'ala al-ardh fa in asabahu khayrun qama'anna bihi وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ
أَلَا تَوْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ daga cikin mutane akwai da yake bautawa Allah akan wani gefe fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same shi isma annabi sai ya nutsu da shi wa in asabahu fitnatun idan kuma wata fitina wata masifa ta same shi in qalaba ala wajhi sai ya juya bisa ga fiskansa fa irin wannan khasirar duniya wal akhira yayin asarar duniya ta da lafiya dalika huwa al-khusran bi wannan kuma shine khasara bayananne Allah ta daga cikin magana abin da ke bauta Allah a bisa ga akan wani gefe, bi ma'ana yana bautawa Allah ne akan shakka, rabi da rabi, imani da tabbata a zuciyarsa su tsewa. Ya je ce ya yi imani, to amma kamar yana kan gaba ne kawai. Idan imanin da ya yi ya jawo masa alheri, ya samu dukiya, ya samu lafiya, ya samu gobiya, ya samu daukaka, ya samu mulki, ko ma mene duk wani alheri da ya samu saboda imanin sa, to sai ya nako sai ya ji dadi sai ya ci gaba da imani. To amma kuma wa in asabathu fitnatun, idan masifa ne ta same shi bayan imanin sa, bayan ya ce shi yana bin musulunci ko kuma ya dawo da awon sunna misali, sai rashin lafiya ya kama shi, ko kuma a lokacin sai asara ya kama shi a cikin dukiyarsa, ko kuma a lokacin ƴaƴansa suka fara mutuwa, ko kuma wani musiba ta same shi, to in qalaba ala wajhi sai ya juya zuwa da fuskarsa, ma'ana sai ya dauka wannan addinin nasa shi ya jawo masa wannan asara, saboda haka sai ya yi rida ya bar wannan hanya. Ana samun wannan da yawa cikin mutane. Wani lokaci za a ga mutum ya zo da yana kafiri ya ce ya musulunta, saboda ya musulunta yana tsara da zarar ya musulunta zai fara samun ci gaba ne a rayuwarsa. Idan Allah ya jarabe shi da talauci ko na waka sai ya kasa hakuri sai ya bar wannan zuci kai wannan zai samu ci gaba ci sai ya koma kafiri. Ko kuma ka ga mutum yana kan bid'a, idan Allah ya shirye shi zuwa ga sunna sai ya dawo kuma idan aka jarabe shi sai da su ce masa ka ai saboda wannan hanyar da kace zaka dace ta wannan hawa suke samu ka, sai ya dauka cewa haka ne wannan hanyar da ya dawo yana bi ne shi ya dawo masa shi baya kuma haka sai ya bar wannan hanyar kuma. To Allah ya ce duk wanda ya rida saboda wannan Allah ya ce hasara duniya wal akhira, irin wannan yayin hasaran duniya da lahira, yayin hasaran duniya saboda me riddan da yayi komawa kafirci da yayi ba zai iya kara masa wani abu ba da Allah bai kaddara zai samu a rayuwar duniya, kamar da kuma ba zai kare shi daga wani musiba da Allah ya riga kaddara zai same shi. Ina ba ta magana saboda haka sai kuma to ya bar addinin sa yayin hasara a duniya, haka da kuma a lahira idan ya mutu akan haka akan kafircin sa to mutane yake jiran shi. Allati zalika huwa al-khusran mubin, wannan shine kafara bayanani. To irin wannan da ya koma kafirci dinna Allati in ya koma kafirci me zai dinga yi, yad'u min dunillahi ma la yahuhu wa ma la yanfa'u, bai koma yana bautawa baitin Allah abinda ba zai iya cutar da shi ba kuma ba zai iya amfanar da shi ba. Allati zalika huwa al-dhalal ba'id, irin wannan shine fata mai nisa, fata mai nisa daga gaskiya, ka koma kana bauta ma abun da ba zai yi cutar da kai ba, bi mana da za ka ki ka bauta wannan abu ba zai yi cutar da kai ba, yace bai zama ga wata mun ba ba zai yi cutar da kai ba, kamar da kuma in ka bautar da shi ba zai yi amfana da kai da wannan abu ba, saboda ka wannan fata ne mai nisa. Sai Allah ya sake ce yad'u laman dawu aqrabu min nafsi, yana bautawa wanda cutansa ya fi kusa sama da amfaninsa. Allah ce da bisal maula, kir da wannan abun da zai zama majalici ko kuma majalici ya munana, wala bisal ashir, kuma aboki zama shi ma ya munana kir da shi. Wadannan ayoyi guda biyu idan muka lura da shi muka duba za mu gani kamar suna cin karo da suna gane me yasa, saboda me Allah a aya ta farko yana tabbatar da cewa duk mai bautawa wani Allah, duk mai bautawa wani abu baitin Allah, to wannan abun da yake bautawa ba zai iya fitar da shi ba kuma ba zai iya amfana da shi ba, kuma haka wani ma la yadurru wa ma la yanfa'u. Sai kuma aya ta gaba yace yad'u laman dharruhu aqrabu min nafsi, yana bautawa wanda cutarsa ya fi kusa da amfaninsa, kenan yana cutarwa yana amfanarwa kuma cutarsa ya fi amfanarwa, bayan kuma an kore cuta da amfani daga gare shi kuma. Kun fahimci wajen cikin karin guda biyu ko? A zahiri kenan za mu ganta mun suna cin karo da juna, to amma ba suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu. Saboda me? Aya ta farko tana magana akan masu bauta ma gumaka, masu bautawa abubuwan da ba su da rai shi yasa ne yake ma ma la yaduru wa ma la yanfa wannan ma din ana fada shi ne a harshe ga abin da ba shi da hankali abin da ba baya harkarsa saboda haka ayan ta farko tana magana akan masu bauta ma gumaka wadannan gumakan ba za su iya fitarwa ba ba za su iya amfanarwa ayan ta biyu tana magana akan masu bautawa mutane ko aljannu ina ba tan bane saboda ne masu bautawa mutane wadannan mutane da suke bautawa za su iya amfana da su a nan rayuwar duniya kamar fir'auna da ya kira mutane zuwa ga su bauta masa yace ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi aya kodan da suka yi imani suka bi shi wadannan yana iya amfana da su a rayuwar duniya ko ba ta wani ya ba su dukiya ya ba ya kike su samu wani abu jin dadi na duniya to amma kuma a ranar tashi kiyama bautansa da suka yi zai ja su zuwa ga wutar jahannama sai zamanto cutar da su da fir'auna yayi ya fi sama da amfanar da su da yayi tunda amfanar da su da yayi a nan rayuwar duniya ne ta kawai an jin dadi na kanzan lokaci wanda kuma a ranar da kiyama za su gabu da azaba mai dawwama sai zamanto cutar da su da yayi ya fi kusa da amfanar da su da yayi a nan rayuwar duniya haka nan kuma duk mai kiran mutane zuwa ga motansa ko kuma duk wanda ake masa wani abu na bauta kuma ya sani shi ya tabbatar da sai akan haka to irin wannan an farar da su da yake yi ya fi fitar da su da zai yi ya fi sama da an farar da su da zai yi wannan shi ne ma'anar na yaso haka babu cikar tsakanin arayi guda biyu ina ran babu sai anan abin da makalata ne ya alibabu ganin ka inda muka yi kusa da Allah ya fi mana wasu wani kalawo zai hamdi shaba za a yi da ila an ta aska su ka kule assalamu alaikum نعم ثم صنع رسين زريع النبي آدم damu da su duka daga cikin zuriya annabi Adam muke amma dai su yana alitar zuriya dan bambanta da namu kuma muyi bayani akan sifofin su a karshen na baya za su fito zuwa a karshen duniya suna nan suna cikin gano wanda zurkal men ya gina ya tushe su kuma suna nan suna kokarin su rushe shi sai daga karshen duniya za su fito kuma su ibanna a bayan kasa kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da su saboda haka idan aka tashi tsayar da mutane a rantar da jama'a za a tashi mu ne tare da su kuma a yi mafi isa da su a kone tambar kuma Allah ya samu dace.